الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر أخو قوتان رمضان هجرة تدود أريهن لأربعين دهدو ديدي دائشارين لبير قوتان أخو شكرة تدود دائشارين لأخو نامو تشيقبا لتفسير سورة الأحزاب لقى آية أبو مشابقة إن شاء الله. wannan darasin yana dauke da bayani akan jarabawar Allah madaukaki. Qul man zallazi ya'simukum min Allah Allah madaukaki yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka hada kai da nufin za su yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai gaba daya. A lokacin da kafirai suka zo garin Madina, hankalin mutane ya tashi kwarai. Don haka Allah madaukaki yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kul ka ce musu, man dalladhi ya'simukum min Allah, wane ne wanda zai iya tsare ku game da Allah? In arada bikum su'an, idan Allah ya yi nufin wata cuta gare ku, aw arada bikum rahma, ko Allah ya yi nufin wata rahama gare ku, wane ne wanda zai iya ba ku tsaro idan Allah ya yi nufin wata cuta gare ku ko kuma ya yi nufin wata rahama gare ku? Shine Allah ya ce, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, ba za su sama makawunansu wani mai jibinta ba in ba Allah ba, hakanan kuma ba su iya sama wa kamunansu wani mai taimako. Idan aka ce mai jibinta, idan Allah ya turo wata musiba babu mai iya kawar da ita, shine Allah yake nufi da waliya, babu wanda zai iya kawar da musibar da Allah ya turo ta. Idan aka ce wala nasirafa, ba ma kawar ba, babu mai iya rage musibar da Allah madaukaki ya turo ta, ba mai iya kawar da ita kuma babu mai iya ragewa sai Allah shi kadai. Wannan ayar tana daga cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da abubuwa guda biyu. Na farko, babu wanda ya fi ƙarfin bala'i ya same shi, babu mutumin da ya fi ƙarfin a ce bala'i zai sauko gare shi. Da dai akwai mutanen da za su iya samun tsira game da bala'i, ibtila'i, wallahi ba zai wuce Annabi da sahabbansa ba. To tunda kuwa kaga Allah ya faɗi wannan maganar ga Annabi da kuma sahabbai, wallahi babu wani ɗan adam wanda zai ce bala'i ba zai same shi ba a rayuwarsa, babu shi. Na biyu, wannan ayat tana nuna mana ibtila'in Allah ba shi da iyaka, ba ka iya harsashin bala'in da Allah zai saukar maka a rayuwarka. Domin in ka dubi yadda ayan, yanda ayan Allah tabaraka wa ta'ala yake magana a cikinta, in arada bikum su'an, idan Allah ya nufi wata cuta, wata cutan nan Allah bai nuna iyakarta ba. Saboda haka kowane irin jarabawa Allah yana iya saukar da shi ga ɗan adam. kowane iri me yake karantar da mu mu zauna da shiri duk inda musulmi yake ya zauna da shiri ko dai Allah ya masa jarabawa da wata cuta ko Allah ya masa jarabawa da rahama kar kai tsammanin akwai wata garkuwa da zaka iya rikewa babu garkuwar da zaka rike ta hana wannan musiba zuwa sai dai tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala da zikirin Allah madaukaki sune kadai shi yasa yace min dunillah ashe duk wanda ya rike Allah yana iya samun sauki ta wajen jarabawar Allah amma kace akwai wani abin da zaka rike wanda zai hana musiba ta same ka wannan babu shi to akwai ayat da tafassara wannan ita ce aya ta 35 ta suratul anbiya wannan ayar Allah ya fito da bayanin afili wa nabluukum bisharri wal khairi fitna Allah yace za mu jaraba ku da alkhairi za mu jaraba ku da sharri kaga ya riga ya fada a cikin alqur'ani sharrin nan kowane iri yana iya samun ka Allah ka mana sauki haka nan kuma alkhairi Allah yana jarabta wasu da alkhairi wasu kuma Allah ya musu jarabawa da sharri wanda aka masa jarabawa da sharri ana jiran ganin hakurinsa wanda aka masa jarabawa da alkhairi ana jiran ganin godiyarsa Allah ya ce wa ilaina turja'un me ake nema wajen dan adam abinda ake nema ga dan adam idan bala'i ya same ka abinda ake nema a wurinka guda ɗaya ne ka yarda wannan bala'in babu mai iya kawo maka shi in ba Allah ba da shi yasa Allah madaukaki ya ce wala yajiduna lahum min dunillah waliyan wala nasira banda Allah babu mai iya kawo da wannan musiba gare ka banda Allah babu mai iya kawo musiba gare ka ka yarda da wannan yarda da shi bi annahu kullu ma yusibuhu shay'un maktubun abinda ake so da kai ka yarda duk abinda ya same ka a duniyan nan dama can Allah ya rubuta da ya same ka don haka komai kaga yana aukuwa a duniyan nan yana karkashin mashi'atullahi wa qudratihi nufin Allah da kuma kuduran Allah duk abin da kaga ya aukuwa a duniya kar ka yarda da cewar akwai wani boka da zai iya baka kariya akwai wani aljani wanda zai iya baka taro don mutumin da ya sake wannan abu ya shiga zuciyarsa ya tafi Allah ka tare mu akwai littafin da Ibn Qayyim al-Jauziyya ya rubuta da ake kira Kitabu Tibbin Nabawi wannan littafin ya rubuta shi ne musamman saboda bayani akan abin da ya shafi jinya ta riko da sunnar manzon Allah to dama cututtuka iri-iri ne akwai cuta ta zuciya cutar zuciya ita ma baka samu maganin ta sai ka koma wajen manzon Allah to Allah subhanahu wata'ala ya tsara al'amura na duniya akan mashi'arsa da kudurarsa Ibn al-Qayyim ya ce fa minhul bala'u saboda ka duk inda kaga bala'i ya zo daga wajen Allah ne wa minhul i'ana duk inda kaga an samu wani taimako daga wajen Allah ne wa minhuma yatlubu an-najata minhu abinda ma za ka iya riko da shi ka samu tsira daga fitina daga wajen Allah ne saboda haka akwai garkuwa babu shakka akwai rigakafi wanda manzon Allah ya karantar da mu kamar misali mutumin da yake zikiri kai zikiri da safi kai zikiri da yamma kai zikiri in ka zo kwanciya za ka samu wata kariya ta musamman da Ibn al-Qayyim al-Jauziyya ya ce ma yatlubu an-najata minhu abinda ma za ka iya samun kariyan ta dalilinsa nan ma ba za ka samu ba sai ka koma wajen manzon Allah wa ilaihi al-iltija'u fi an-najati idan bala'i ya sauko babu inda za ka nemi mafaka sai wajen Allah فهو الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه إذا مصيبة تزو دغا وجن وا دغا وجن الله ني تو إذا زاكا غدو غورن وا زاكا غورن الله ني كركاي تسمانين akwai wannan da zai tsare ka in ba Allah ba wa yusta'adhu bihi mimma minhu idan ma ana neman wani zikiri wanda za a rika neman tsaron Allah daga musibar Allah to sai an koma wajen Allah don haka fa huwa rabbu kulli shay'in wa la yakunu shay'un illa bi mashi'atihi Allah shi ya tsara komai kuma ba abin da zai tabbata face akan manufar Allah subhanahu wata'ala shine ibnu qayyim al-jawziya ya bada misali da aya ta 17 ta suratul an'am wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa kaje yanda Allah yace wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya same ka da wata cuta ashe kaga cutar ma Allah shi ya samar da wannan cutar gare ka in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu babu mai yayi wannan cuta illa huwa sai Allah wa in yamsaska bi khairi in Allah ya shafe ka da wata alkhairi da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah mai iko ne akan komai wato Allah yana iya jaraba ka da alkhairi Allah yana iya jaraba ka da sharri sai sai yace shi Allah mai iko ne akan komai idan Allah zai jarabci annabi Muhammad ya jarabawa ga manyan bayinsa waliyan Allah sune sahabban manzon Allah to dan Allah waye tsira babu wanda ya tsira don haka kaddara ce ta Allah kuma akan haka ya tsara duniya wanda ya zo ayoyi guda biyu na suratul hadid da aya ta 22 zuwa aya ta 23 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wata musiba da zaka auku a nan kasa babu musiba da zata shafi jikin dan adam illa fi kitabin min qabli an nabraha dama can Allah yace mun riga mun rubuta musiba zata auku inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah ashe kenan tuntuni Allah shi ya tsara duk wata musiba da zaka auku a duniyan nan akan tsarin Allah ne ya ma rubuta ya ma rubuta shi yasa yace likai la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur saboda karma kai takaici idan ka rasa wata ni'ima da kake tare da ita musiba ta same ka ka rasa wata ni'ima kar kai wanta kaici ka sani Allah shi ya tsara tuntuni kai asaran iyali ko kai asaran dukiya ko an samu asara na rayuka Allah ce likai la ta'asaw ala ma fatakum kar ku rika shiga takaici saboda abin da kuka rasa wannan dama can Allah ya rubuta zaka rasa wannan abin hakana suratu tagabun aya ta 11 ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da zata samu face da izinin Allah babu musibar da zata auku sai da izinin Allah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wanda ya gaskanta Allah ya shirye da zuciyarsa wato ruwanka ko dai ka yadda ko kar ka yadda in ka yadda to ka ci riba saboda me Allah zai shirye da zuciyarka saboda wannan yarda da kai wallahu bi kulli shay'in alim Abdullah ibn Mas'ud haka ya faɗa Abdullah ibn Mas'ud yace huwa ar-rajulu tusibuhu musiba fa ya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusalli mutun ne musiba ta same shi nan take ya iya sanin cewa wannan musiba daga wajen Allah ne sai ya yarda ya miƙa wuyarsa ga Allah subhanahu wata'ala to tunda ka yarda babu mai iya saukar da musiba sai Allah to sai Allah ya shirye da zuciyarka matakin farko shine saukar musiba ka yarda cewa wannan musibar babu mai iya saukar da ita sai Allah musiba shine abinda zai iya samun dan adam wanda dan adam bai so ya auku da shi ba ko dai asara ko ko wata damuwa ta same ka ta dalilin hukuncin Allah duk wani abin da zai same ka mara kyau ka sani Allah shi ya tsara ka yadda da wannan kuma Allah bai tsara shi saboda bai son ka ba jarabawa ce akwai ilimi na Allah a tattare da wannan abinda zai nuna maka babu wanda ya tsira ga hukuncin Allah shine Allah yana magana ne da Annabi Muhammad da kuma sahabbansa idan ana maganar waliyan Allah babu shakka Allah bashi da waliyan da suka fi Annabi da sahabbansa Allah ya kara musu yarda Ibn Kathir yace idan musiba ta sauko ka yarda cewa wannan musibar daga Allah ne yahdi qalbahu lil yaqin Allah zai shiryar da zuciyarka zuciyarka za ta ƙara samun ɗaukaka za ta cimma martaba ta al-yaqin martaba ta al-yaqin tana sama da martaba ta al-iman fa ya'lam anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ahu dama abinda ake son ka yarda da shi duk abin da ya same ka ba zai kuskure ka ba wama akhta'aka lam yakun li yusibaka abinda ya kuskure ka dama ba zai same ka ba saboda haka man asabatu musiba fa alima annaha bi qada'illahi wa qadarihi idan musiba ta samu sai ka sani wannan musibar Allah shi ya hukunta kuma Allah shi ya kaddara musibar ta auku a wannan lokaci fa sabara wahtasaba saboda haka sai kai hakuri sai kai fatan Allah ya maka sakayya akan wannan hakurin da kai wastaslama li qada'illah sai mutum ya miƙa wuyarsa ga hukuncin Allah idan kai haka hadallahu qalbahu Allah sai ya shiryar da zuciyarka babu abin da yake samar da shiryar zuciya sai yarda da kaddaran Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yasa ladansa yana da girma ladan yana da girman gaske duk wanda yake son ya samu wanda yake son ya samu shiriyar Allah kai tsaye ga zuciyarsa to zuciyarka ta yarda babu wani abu mai daɗi da zai auku a duniyar nan face tsarin Allah ne babu abu mara daɗi wanda zai auku a duniyar nan face tsarin Allah ne kuma yarda da wannan hukunci na Allah ɗin dole ne ba wai ana baka zaɓi ba ne dole ne ka yarda da hukuncin Allah akwai dalilai waɗanda za mu karanta na hadisan manzon Allah akwai dalilai dalili na farko shine hadisin Yazid bin Abdullah bin Shakir annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah azza wa jalla la yabtali al-abd fi ma a'tahu Allah yana jaraba bawa ta duk abinda Allah ya ba ma bawa idan Allah ya baka wani abu jarabawa ne idan Allah ya baka wani abu to jaraba ka yake to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in radiya bima qasama Allahu lahu idan ya yarda da wannan rabo da Allah ya masa burika lahu fihi sai Allah ya masa albarka a cikin wannan rabo da Allah ya bashi wa wasa'ahu kuma sai Allah ya fada da wannan abin Allah sai ya fada da shi kowa da irin kyautar da Allah yake masa kai kuma sai Allah ya kaddara da ko za ka yi baka yi tunanin wannan hukunci da Allah ya maka akwai zalunci ba ka yarda da wannan hukunci da Allah ya kaddara ya zama sana'arka ita ce ka yi da ko kafin ka ci abinci ka yarda Allah shi ya tsara da sanin Allah kuma Allah bai zalunce ka ba manzon Allah ya ce idan ka yarda wannan dakon sai Allah ya sa albarka a ciki wannan dakon da kake sai Allah ya sa masa albarka albarkan da zai yi sai Allah ya ƙara faɗaɗa wannan dakon wannan sana'ar taka sai Allah ya ƙara faɗinta cikin ikon Allah ba kai kaɗai ba sai an samu dubun dubata masu hutawa a inuwar wannan sana'a in ji annabi sallallahu alaihi wasallam don babu abin da ya fi Allah babu abin da ya gagari Allah kamar yadda Allah ya faɗa waɗancan ayoyi da muka karanta inna zalika ala Allah yasir abu ne mai sauki sai manzon Allah ya ce wa illam yarda bima qasama Allahu lahu, idan bai yarda da wannan rabo da Allah ya mishi ba, to sai manzon Allah ya ce lam yubarak lahu fihi, Allah ba zai masa albarka a ciki ba. Bayan babu albarka, sannan kuma zai ta shiga wahala, babu sauki. Dalili kawai saboda bai yarda hukuncin Allah ne ba. Wannan hadisin babu shakka gaskiya ne, yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 1869. Saboda ka yasa duk sana'ar da kake ka gane ba dabaraka bace, wallahi tsarin Allah ne. Kamar yadda al-Imam Malik yake faɗa, yanda kaga Allah ya halicce mu daban-daban, haka Allah ya tsara hanyar samun abincin kowanne, ba zaɓin ka bane. Abinda ka samu kanka a kai, ka yi ma Allah godiya, ka yarda Allah shi ya tsara, kuma Allah bai zalunce ka ba. Idan ka yarda, to za ka ga nasara a cikin wannan rayuwar taka. Hadisi na biyu shine hadisin Anas bin Malik. A hadisin Anas, manzon Allah ya ce inna idhamal jaza'i ma'a idhamil bala'i, babban lada yana tare da babban bala'i. Yanzu kaga mun samu amsa kenan. Saboda haka idan aka ce annabi ya fi kowa lada, sahabbansa sun fi kowane musulmi lada, ashe kaga bala'i su zai fi namu. Dole bala'i su zai fi namu. Kamar yadda manzon Allah ya faɗa, girman lada ya ta'allaka da girman bala'i. To sai manzon Allah ya ce wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahu, shi Allah idan yana son mutane sai ya jefa bala'i gare su. Kaga kuma wani tsari na Allah subhanahu wata'ala. Kamar kai dan adam, idan kana son abu baka son wannan abin fitina ta same shi, to amma shi Allah in yana son bawa, to sai ya jefa mar bala'i. Ashe bala'i da yake saukowa ga ɗan adam ba ƙiyayyar Allah ba ce soyayyar Allah ne, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka za ka ga Allah ya jarabci annabawa, Allah ya jarabci manyan waliyan Allah, saboda me? Saboda yana son su. To sai manzon Allah ya ce faman radiya falahu ridha, wanda ya yarda da wannan hukunci na Allah sai zai samu yardan Allah. Wa man safita, wanda ya husata da hukuncin Allah, falahu safatu, zai samu fushin Allah. Don haka idan Allah ya maka hukunci, kar ka yarda a dalilin wannan hukunci, ka husata, kar ka yarda, ka nuna yardanka da wannan hukunci na Allah. Kamar misali Abdullah bin Abbas, idan aka zo aka ce mar Abdullah bin Abbas ɗanka ya rasu, sai ya faɗi masa Allah sujuda ya ce na gode ya Allah, saboda mutuwar ɗan ita ma rahama ce ta Allah gare shi. Saboda haka idan aka samu ibtila'i gare ka, kar ka yarda ka nuna fushinka game da wannan ibtila'i na Allah tabaraka wa ta'ala, domin idan ka nuna fushi Allah zai yi fushi da kai. Kuma wannan hadisin shi ma isnadinsa yana da kyau, yana na sahihul jami'i sagir, hadisi na 2110. Asalin hadisin yana sahihu ibn Maja, riwayar al-imam ibn Maja, hadisi na 3256. Wannan hadisin ya tabbata daga manzon Allah. Don haka Allah yana jaraba ka gwargwadon yawan ladan da Allah yake son ya baka. Saboda haka zaka ga wani ya daɗe yana cikin jarabawa, jarabawa ta jinya ko jarabawa na talauci ko wani abu, wannan ba ƙiyayyar Allah ba ne, alama ce ta son Allah ga wannan bawa. Amma in ka lura za ka ga zukatanmu sun bar wannan tsari, tunaninmu ya zama akasin haka. Mu gani muke idan talauci ya sauka ga bawa, Allah bai son shi. Shi kuma zan Allah ya ce inna idhamal bala jaza'i ma'a idhamil bala'i, babban lada yana tare da babban bala'i. Allah ka samu iya yarda da hukuncinka. Don haka in ka dubi malamai waɗanda suka gabata, salaf, malamai da yawa suna cewa yarda da hukuncin Allah ba zaɓi ba ne, dole ne. ba wai an baka zabi bane ka yarda ko da yake Allah annabi yana cewa fa marrabiya falahu rida wa man safita falahu sakatu idan ka yarda ka samu yardan Allah in ka kusata ka samu kushin Allah ba zabi bane Allah bai baka zabi ba ka yarda da hukuncin Allah dole daga cikin sa akwai al-Imam Ali bin Aqil al-Baghdadi wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kawo labarin sa littafin Madarij as-Salikin yana juz'i na farko shafi 130 yana cewa yarda da hukuncin Allah dole ne sannan akwai al-Imam Ahmad bin Idris al-Qarafi al-Maliki mai littafin Anwar al-Buruq sannan dan malami akwai babi musamman da yayi الفرق بين قاعده الربا بالقضاء يا بابي مسمى سبب بياني game da qa'idar yarda da hukuncin Allah qa'ida ce yarda da hukuncin Allah shin yarda da hukuncin Allah ganin dama ne ko dole ne ba ganin dama bane dole ne shi yasa idan musiba ta auku ba a son aji musulmi yana kururuwa yana ihu yana daga cikin laifuka mafi girma yana daga cikin alkaba'ir ya kamata musulmi ya kasance mai yarda da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a littafin Anwar al-Buruq al-Imam al-Qarafi mujallad na hudu shafi na 229 yace ilam anna as-sakhta bil qada'i haramun ijma'an ya kamata ka sani tunzura fusata game da kaddaran Allah idan Allah ya hukunta wani al'amari gare ka ka nuna fushinka wannan haramun ne kuma duk malaman sunna sun tabbatar haramun ne yace war riba bil qada'i wajibun ijma'an ka yarda da hukuncin Allah shi ma wajibi ne nan ma babu wani malami da fahimtarsa ta bambanta akai don haka yarda da hukuncin Allah muhimmin al'amari ne saboda me saboda kamar yadda wannan hadisi da muka karanta ya nuna mana komai yana da sababin da Allah ya sa kai zaka ce me sababin bala'i da Allah yake saka ma dan adam akwai hikima me hikimarta babu ni'ima a duniya da lahira babu ni'ima ga dan adam kamar ya samu yardan Allah babu wata ni'imar da ta kai ka dace da samun yardan Allah idan ka samu yardan Allah ka huta a duniya kuma ka huta a lahira Allah ka samu dace da shi kana gani a cikin alqur'ani Allah yana cewa radiyallahu anhum wa rabu anhu ba karamin aiki bane shi Allah ta yaya ake samun yardan sa to hanya daya ce kana son ka samu yardan Allah to ga abin da annabi ya faɗa inda Allah yake yarda da bawa yarda da dan adam Allah shi halicci mutum saboda haka ya san dadin bakin mutum dan adam yana da zakin baki sai Allah ya ce idan kana son ka samu yarda na to sai na dandana ma azaba mu gani in dai da gaske kake yi idan azaban nan ta zo to zan gani saboda haka shi Allah hanyar samun yardansa shine hanyar bala'i da hanyar jarabawa kaga kuma dan adam bai so saboda haka ya zama sa'abun li'annahu samanhu saboda haka yasa ya zama imani da kaddara ke da wahala me yasa saboda kudin saboda farashin samun yardan Allah kenan kamar yadda ka sani in ka je kasuwa da kudi zaka sai abu ya za a yi ka samu yardan Allah za ka samu yardan Allah ne ta hanyar yarda da musiba ka yarda cewar musiba ba ta iya zuwa sai daga Allah kuma idan Allah ya tsara musiba za ta sauko to wannan babu mai kau da ita shine abinda wannan aya ta karantar da mu babu wanda zai kawar maka da musiban Allah ya ce wala nasiran ba ma kawar ban ba babu ma wanda zai iya rage maka musiban babu shi Allah ya ce min dunillah idan kana son ka samu saukin musiba koma ga Allah idan kana son ka samu Allah ya kawar da musibar gaba daya sai ka koma ga Allah. Dalili na uku, hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda. Aisha ta ce faqattu rasulullahi laylatan min al-firash, akwai wata rana lokacin annabi na kwana a gidanta, talaluba bata ji annabi a gefanta ba, dama shimfiɗa guda ne, bata ji manzon Allah ba, kuma ga duhu. Saboda haka faltamastuhu, sai tana talalube a duhu a cikin ɗakin, ko dai za ta ji in hannunta ya taɓa manzon Allah. Fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid, tana lalube dama daga kofar ɗakin ta sai masallacin annabi, daga kofar ta sai masallaci tana laluban nan har dai hannunta ya wuce kofar ta shiga, ya shiga masallaci, sai hannunta ya taba wato sawayen annabi Muhammad, kasan sawayen manzon Allah kaman tafin kafansa. Shi annabi ya yi sujuda, ya kafa kafafunsa. Wannan shi yasa aka ce idan an yi sujuda ya kamata ka kafa kafa yatsunka, ka kafa yatsunka ka hada su, saboda yadda ta ji manzon Allah hannunta sai ya taba cikin tafin wato kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bil masjid, tace wa huma mansubatan, hannuna sai ya taba kasan wato sawun annabi, sawayen annabi sallallahu alaihi wasallam, gashi ya hada su, ya kafa su, ya yi sujuda. Ashe haka ya kamata siffan sujudar musulmi ta kasance. Wa huwa yaqulu, sai naji annabi yana addu'a, manzon Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika, ya Allah ina neman tsari, ina neman tsari ta yardanka game da fushinka. Wa bi mu'afatika, kuma ina neman tsari ta yafewarka, min uqubatika, game da uqubarka. Wa a'udhu bika, kuma ina neman tsari da kai, minka, game da hukuncinka. Ina neman tsari da kai game da hukuncinka. Saboda haka yasa musiba daga Allah ne, maganin musibar ma daga Allah ne. Haka manzon Allah ya karantar da mu. Haka abinda Ibn Qayyim Jauziyya yake faɗa kenan a littafin da ya rubuta Tibbul Qulub, yace babu mai saukar da musiba sai Allah, kuma babu mai saukar da maganin musibar sai Allah. Saboda haka babu mai iya kawo musiba sai Allah, babu mai iya kawar da wannan musiba sai Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan addu'ar tana da falala, tana da albarka mai yawa, saboda addu'a ce da ta ɗauki tauhidi. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsika. Hadithin yana sahih Muslim. Babu ma yuqal fi ruku'i was sujudi, yana daga nau'ukan zikiri da ya kamata mutum ya sujuda, saboda abinda Aisha ta faɗa kenan, annabi ya yi sujuda, ta ji irin addu'ar da manzon Allah yake a sujudarsa. Shi ne hadisi na 486, wanda shi ya nuna cewar babu shakka, babu mai iya kawar maka da musiba sai Allah. Saboda haka in ma za ka nemi tsaro, sai dai ka koma ga Allah, shi kadai ke iya ba da tsaro ga bawa. Allah ka ba mu tsaronka. To sannan na hudu, hadisin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali shi ma ya ruwaito hadisi mai kamar na Aisha, kama hadisin iri ɗaya sak. Amma hadisin Sayyiduna Ali ya bambanta da hadisin Aisha, domin hadisin Aisha ta ce na tarar da manzon Allah yana sujuda wa huwa fil masjidi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a. Amma hadisin Sayyiduna Ali ya ce inna nabiyya kana yaqulu fi akhir witrihi, idan annabi ya gama sallan witri, idan ya shafa iya yi witri, to a witrin nan ba'da salam, bayan sallama, kamar yadda ya taho a wata riwaya bayan sallama. Amma akwai malaman da suke gani kamar Ibn Taymiyyah, kayi addu'an kafin sallama shahida cewa saboda addu'a ce idan addu'a ce kafin sallama ya kamata a yi ta idan zikiri ne to bayan sallama ya kamata a yi shi wannan fahimta guda ce annabi yana cewa allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsika kaga addu'ar iri daya da wanda ta zo daga Aisha Allah ya kara mata yarda haka nan hadisin da sayyidina Ali ba da labari addu'ar iri daya ce shi yasa wannan addu'a take da mahalli biyu kana yin ta a sujuda kana yin ta kuma idan ka gama witiri kai tahiyya kafin kai sallama sai kai wannan zikir idan kai sallama kuma sannan zaka yi subhanal malik al quddus ko subuhun quddusun rabbul malaikatu war ruh idan kaga da bambanci shi wannan addu'a ne wancan kuma zikiri ne subhanal malik al quddus rabbul malaikatu war ruh wannan bayan an yi sallama daga witiri amma kafin ayi sallama اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك هرزوها كرشي حديث سيدنا علي ينا لتهم أصحاب السنن قبادة كما حديث ينا إنغنتا كما رين جزاء إرواء القليل حديث داري فدودة تلاتين كما ينا صحيح أبي داود حديث ندبودة داري بيودة تمانين دبيو وانا حديث يكينونا مهمانشن addu'ar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana wannan addu'a me yasa yana karantar da mu ka yadda da hukuncin Allah kuma ka nemi taimakon Allah akan hukuncin sa abu ne mai wuya bayan da za a yi ka samu sai ka dage wajen addu'a kai ta roƙon Allah yarda da hukuncin Allah wanda shike samar maka da yardan Allah in ka yarda wanda abinda Allah ya faɗa kenan manzo Allah ya ce man radiya falahu ar-ridha kafin ka samu yardan Allah sai ka yarda cewar musiba ba ta zuwa sai daga Allah kuma babu mai maganin musiba sai Allah amma duk mutumin da ya zama zuciyarsa akwai tunanin wani zai iya kawar maka da musiba wani boka wani matsafi to babu shakka mutum yana da saura wannan bai samu yardan Allah ba Allah ka tsare mu فابين ده النبي صلى الله عليه وسلم يتي الاستغفار من التقصير من ذا الله هنا نيمان غفران الله تند كا غني النبي هنا ينسى صلى الدري كما حديث سيدنا علي النبي هنا ينسى باين يا غما وتري kamar manzo Allah yana cewa Allah ka gafarta min gazawa na a wannan yini game da yarda da kaddara gazawa da aka samu ta sashi na a wannan rana Allah ka gafarta min shi yasa sai manzo Allah yake wannan addu'a haka nan yazo ta bayanin al-Imam an-Nawawi yana sharh sahih Muslim juz'i na 4204 haka kuma littafin Faidul Qadir na al-Imam an-Nawawi juz'i na 239 al-Imam an-Nawawi yace استعاذ من مؤافاته بعد استعاذته برضاه لأنه يحتمل أن يرضى عنه من جهة حقوقه ويعاقبه على حقوق غيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطارن الله تهنيوي كشي بيو يتي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك يا الله إنا نمن تري ديردنك كذا كيف شيدني wa bi mu'afatika min uqubatika ina neman tsari da yafewarka kada kai ukuba gare ni shine al-Imam an-Nawawi yace tana yuwa kai ka dauka ka samu yardan Allah ta fashin hakokin Allah don haka duk wata farilla kana kokarin tsaidaita abinda duk ya shafi ibada kana kulawa da shi ana samun mutumin da zaka gani yana kokari ta wajen sallah azumi duk wani haƙƙin Allah amma idan aka dawo haƙƙokin mutane fa ana kuka da shi to kaga baka cin mai yardan Allah ba shi yasa annabi ya nuna idan kai kokarin samun yardan Allah, ka yi ƙoƙarin kuma samun yardan bayin Allah. Idan baka dace da yardan bayin Allah ba, to za ka jawo makanka uƙubar Allah. Shi ko Allah yana uƙuba ne ga wanda bai yarda da shi ba. Shi yasa sai ya haɗa su, ina neman tsari da yardanka game da fushinka. Kaga kenan Allah ka taimake ni in iya ibada da gaskanta hukuncinka da yarda da kai. Wa bi mu'afatika min uqubatika, kuma ina neman tsarinka da yafewarka game da uquba, saboda ka kada ka kama ni da uquba akan abinda na samu gazawa ta sashin mu'amala. To sannan hadisi na biyar shine hadisin Ka'ab bin Mati'in al-Himyari. Shi ake kira Ka'ab al-Ahbar, wani daga cikin tabi'ai, yana ba da labari, inna najidu fi taurati, mun samu a rubuce a littafin at-taura, anna nabiyallahi Dawud alayhi salam, annabi Dawud, kana idan sarafa min salatihi, shi ma annabi Dawud in ya gama sallah, sai ya ce Allahumma aslihi li dini alladhi ja'altahu li isma, wa aslihi li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك. wannan yana daga cikin addu'ar annabi Dawud alaihi salam. To amma wannan addu'a bata samu riwaya ta bakin manzon Allah ba, hadisin Ka'ab al-Ahbari ne wanda ba ma sahabi bane, yana daga cikin tabi'ai, yake ba da labari. Ya ce lallai a rubuce a cikin at-taura, hakan ya taho a lokacin da Ka'ab al-Ahbari ya bada wannan labari. Akwai sahabin manzon Allah da ake kiransa Suhaibu. Shi Suhaibu sai ya ce ai annabi Muhammad kana yaqulu hunna inda insirafihi min salatihi, shi ma annabi Muhammad yana faɗan wannan in yazo gama sallah. Saboda haka sai malaman hadisi wasu suke ganin hadisin ya inganta, saboda ya samu shaidar sahabin manzon Allah. Za ka ga hadisin a Sahihu Ibn Hibban, haka nan Ibn Hajar ya inganta wannan hadisin, yana Fathul Bari mujallad 11 shafi na 133, kuma hadisin yana Tamamul Minna littafin Albani yana shafi na 229. Kaga kenan wannan addu'ar yanda annabi Muhammad yake yinta, hakanan kuma annabi Dawud alaihi salam shi ma yana wannan addu'a, neman tsarin Allah game da auka mafushin Allah tabaraka wa ta'ala. Yana da kyau a ce mun rike wannan addu'a, saboda babu wanda bai fatan ya dace da samun yardan Allah. Saboda haka yasa duk sa'ilin da kai witiri, idan kai witiri kafin kai sallama, kai kokari kai wannan addu'a. Akwai malaman da suke cewa bayan ka gama sallama za ka yi, amma yin ta kafin ai sallama shine mafi dacewa, saboda duk mutumin da ya hada da neman taimakon Allah to ana fatan ya dace da samun rahamar Allah. Sai mu je aya ta gaba. Sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi biyu a lokacin da aka taho yakin Ghazwatul Ahzab, shine ake kira da Ghazwatul Khandaq. Kashi biyu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam, kashi guda munafikai ne, to su ne waɗanda wannan fitina da ta samu musulmai suke ta kokari su zuga yan uwa musulmai akan ai tawaye ga manzon Allah. Amma akwai kashi guda waɗanda sun tabbata akan imaninsu, wannan yaƙi da ya taho bai girgiza imaninsu ba, bai raba su da imani ba. Na'am, sun samu girgizan imani amma ba su rabu da imaninsu ba. Wato su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ne Allah yake magana game da waɗannan munafikai. Allah yake qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum. Hakika Allah ya san waɗanda suke dankwafar da muminai daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce al-mu'awwiqin, al-musabbitina lin-nas, waɗanda wato suke sanya nauyin jiki ga mutane wanda suna cikin munafikai. Da zo idan an samu sahabbai sai a rika magana da su, magana da za ta sa musu rauni, magana da za ta sa sahabi wato ya ji tsoron ko kafirin da za su yi nasara a kan musulmai. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma gaskiya ba ne. Walƙa'ilina li ikhwanihim, waɗanda suke ce ma ‘yan uwansu, halumma ilaina, ku taho gare mu, irji'u ilaina wa da'u Muhammadan. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suke bakin ramin da aka tona kewaye da Madina, ga kafirai a tsallake, su kuma suna nan gefe. To saboda haka munafikai ba sa wurin. Ai, munafikai ba su yarda ma an tona ramin da su ba. Munafikai ba tona ramin da su ba. Saboda haka sai suka aiko saƙo zuwa ga sahabban manzon Allah, halumma ilaina, ku bar Muhammadu, ku taho gare mu. Fa inna nakhafu alaikum alhalak, muna tsoron halaka za ta same ku. Ba kwa ganin kafirai sun taho garin nan mutum 10,000, har kuna tunanin ku 3,000 za ku yi nasara? Kaga suna ta faɗin magana, maganganu waɗanda za su kawo rauni a zukatan sahabban manzon Allah. Shine Allah ya ce wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Ai, waɗannan munafikan ko da yaƙi aka tafi, za ka samu yaƙe-yaƙen da aka tafi da su ma kaɗan ne, ba su da yawa. Sai Allah ya ce ashhatan alaikum,
ashhatan alaikum, wa idha da'a al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kallazi yughsha alayhi min al-maut.
Fa idha dhahaba al-khawfu
salaqukum بأمثلة حجاب نصيحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
فالله يكفي يا صحابنا محمد صلى الله عليه وسلم يناتون أسير ودنا منافقي. الله يكفي أشهد أن عليكم waɗannan munafikan masu rowa ne, masu maƙo gare ku. Allah ya ce munafikan nan masu maƙo ne gare ku, kaga ba masoyanku ba ne. Kaga maimakon Annabi ne zai rika kwantar da hankalin sahabbansa, sai aka waye gari, Allah da kansa yake kwantar da hankalin sahabban manzon Allah. Wannan shi yake nuna sahabbai suna da gata a wajen Allah. Allah yana ce ma sahabbai waɗannan munafikai ashihatan alaikum, masu ruwa ne gare ku. Bukhala, ta yaya aka yi suka zama masu ruwa? Bilhafri, lokacin da Annabi ya kira a zo a tona rami a kewayen Madina, a ba da taimako na dukiya ta inda za a agaza ma waɗanda suke da rauni. Munafikai gaba ɗaya sun noke, sun ki ba da haɗin kai. To shi ne Allah yake cewa waɗanda ba su ba da haɗin kai ba ma ta wajen samar da tsaro ga Madina, waɗannan su za su faɗa muku magana ku yadda? Fa’iza ja al-khawfu, waɗanda in tsoro ya zo, ra’aitahum yanzuruna ilayka, za ka riƙa ganin suna kallonka, ta duru a’ayunuhum, idanunsu suna jujjuyawa, kallazi yughsha alayhi min al-maut, kamar wanda mutuwa ta mamaye shi. Wato idan tsoro ya zo, in ka dubi idon munafiki za ka ga hankalinsa ya tashi, idanunsa suna kadawa. Fa’iza zahabal khawfu, idan wannan tsoro ya tafi, salaqukum, sai su shimfiɗa harsunansu, basatu alsinatahum minkum fikum fi waqti qismatil ganima. Idan an gama yaƙi za a yi rabon ganima, to anan za ka ji daɗin bakinsu ta wajen rabon ganima. Kaga kenan tsoro ya riga ya tafi. Za su shimfiɗa harshe an bi alsinatin hidadin salaqukum, za su riƙa wato sukanku da harsuna masu kaifi ashhatan alal khair munafikai masu tsananin murowa ne game da alkhairi ulaika lam yu'minu Allah ya ce waɗannan ba su yi imani ba fa ahbata Allahu a'malahum saboda haka Allah ya bata ayyukansu wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala abu ne mai sauki don kai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bata aikinka wannan ba abu ne mai wuya ba saboda ba duka mutanen kirki ne suka yi zamani da manzon Allah ba wasu kafirai ne suka yi zamani da annabi wasu kuma munafikai tashi kaga ba mutanen kirki bane don haka bata aikin mutum ba abu ne mai wuya ga Allah ba Allah kar ka bata ayyukan mu sai Allah ya ce
ya hasibuna lahaba lam yadhhabu wa in yasla hazaqu yawdula wan بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا الله ما دوك تيجي منافقين سنة أماني رندنون ميا كنن بس رجع سنتهي با kaga munafikai ba sani ba tunda ba sa dan a gefan ramin tare da manzon Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suna gefan wannan rami da suka tona kewaye da Madina ba wai komawa gidajen suka yi suka zauna ba amma munafikai fa ba sa wurin saboda haka munafikai suna ganin kamar rundunonin nan ba su riga sun tafi ba bayan Allah ya riga ya tarwatsa su da guguwa wa in ya'ti al-ahzab Allah yace kuma da a ce waɗannan rundunonin kafirai za su zo ya waddu law annahum baduna fil a'rabi munafikai za su so a ce ina ma sun shiga daji suna zama da kauyawa ba sa ma zama a birni saboda munafiki bai san mutuwa a hanyar Allah yas'aluna an anba'ikum suna tambaya game da labaranku wato munafiki zai yi sha'awar ina ma ya dade da barin zama a birni ya koma daji yana zama da kauyawa sai dai idan an ga wani bako sai a tambaya ka biyo ta Madina ya kaji labarin su Muhammadu wannan Allah ke bada labari yana cewa munafiki ya fi tsananin tsoro game da kafiri saboda haka Allah yake inda a ce rundunonin mayakan kafirin nan za su dawo to waɗannan munafikai ga burin da za su yi kenan walau kanu fikum Allah yake kuma koda munafikan suna tare da ku Allah ke gaya masa sahabban annabi Muhammad Allah yake masa sahabbai inda waɗannan munafikan ma suna nan tare da ku aka tona rami tare da ku aka tsaya ana ta fuskancin juna tsakanin musulmai da kafirai Allah ya ce ko da munafikan suna tare da ku ma qatalu illa qalila nan ma ba za su yi yaki ba face dan kadan wadanda za su yi yakin daga cikin su ba su da yawa to sai Allah ya ce ma sahabbai
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للي كاوان أبن كوي يا تبت غريكو غمد حال من زمان الله هذا عند الله يكي يبون أن محمد صلى الله عليه وسلم بايان أنغ مياكي هذا الله ينا تبت ده حال منافكي ده حال كافري سننسي الله يتبت ده حال من زمان الله أنكوشي ومنافكي bayan an gama kushe musu sai Allah ya ce masa sahabbai to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle idan ma akwai kyakkyawan abin koyi da kuke bukata to wannan abin koyin yana tare da shi liman kana yarjullaha amma fa ga wanda ya kasance yana fatan ya samu lada a wajen Allah wal yawmal akhir wanda yake fatan gamuwa da Allah a ranar karshe wato ranar lahira wa zakarallaha kaseera wanda yake yawan tuna Allah tabaaraka wa ta'ala wanda yake yawan tuna Allah shine wanda zai yi koyi da Annabi Muhammad. Ka tuna Allah idan daɗi ya same ka, ka tuna Allah idan wahala ta same ka, kaga kana yawan tuna Allah kenan. Fi af'alin nabi wa aqwalihi, idan ka shiga cikin damuwa sai ka dubi rayuwar manzon Allah ka yi misali da ita. Idan ka shiga cikin ni'ima sai ka dubi rayuwar manzon Allah ka yi misali da ita. Shi yasa Allah ya ce wa zakarallaha kaseera fi jami'il mawatin, saboda haka in ka dubi yanda ake tsayuwa a yaƙi, yanda ma ake tsayuwa a yaƙi, Allah ya ce wallahi annabi abin koyi ne gare ni. Saboda manzon Allah bai tsoron kafiri, annabi bai taɓa juya baya ga kafiri ba, bai taɓa yi ba. Shi ne Allah ya ce abin koyi ya tabbata gare ku game da halin manzon Allah. Ibn Kathir fassaran wannan ayar, wannan aya ta 21 ta suratul Ahzab, yace hadhihi al-ayatul karima aslun kabirun fi ta'ashi bi rasulillah. Idan kana neman hujja da take nuna cewar ya kamata a kwaikwayi manzon Allah, fi aqwalihi ta maganganun manzon Allah, wa af'alihi da ayyukan manzon Allah, wa ahwalihi da halayen annabi, wato gaba ɗaya rayuwar manzon Allah abin koyi ne. Idan kana neman hujja a cikin alqur'ani, to wannan aya ita ce asali. Wali hadha umira an-nasu bi ta'ashi bin nabi yawm al-ahzab, kaga nan yaƙi fa ake yi, ana gwabza yaƙi, amma Allah yake ce ma musulmai annabi abin koyi ne gare ku. Kaga a lokacin yaƙi kenan, me yasa aka ce annabi abin koyi ne gare mu? Ibn Kathir yace fi sabrihi, ta wajen hakurin manzon Allah, wa musabaratihi, da irin dauriya na annabi sallallahu alaihi wasallam, wa murabatatihi, da zaman daku, wa mujahadatihi, da dagewa ta wajen fada da kafirai, wa intidarihi alfaraja, da yanda manzon Allah yake jiran ya samu sauki daga Allah. Manzon Allah baya jiran ya samu sauki daga wani sashi illa wajen Allah, min rabbihi azza wa jalla salawatullahi wa salamuhu alaihi da'iman ila yawmiddin. Wannan bayanin Ibn Kathir. Saboda haka yasa wannan ayat ta zama babban hujja na cewa annabi abin koyi ne ga kowane musulmi. Idan annabi zai zama abin koyi a lokacin yaki, to kaga kenan manzon Allah abin koyi ne a kowane lokaci, a kwanci a lokacin da hankali ya kwanta. To kuma in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga haka din ne, saboda manzon Allah ya faɗa ta wajen sallar shi, hadisin yana sahih Bukhari, babu ma jaa fi ijazati khabar al-wahidi, manzon Allah yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi salla yanda kuka ga ina salla. Ashe kaga ta salla, ayi kokari ayi koyi da manzon Allah. Idan ka dubi labarin aikin hajjin annabi, shi kuma wannan ya taho a sahihu Muslim, babu istihbabi ramyil jamrati al-aqaba yawm an-nahri rakiban, annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma sahabbai, li ta'khudhu anni manasikakum, lalle ku rika koyon yanda aikin hajjin ku zai kasance daga nawa aikin hajjin, wato ku rika koyo daga wurina. Kaga aikin hajjin ka yayi kama da na manzon Allah, sallar ka tayi kama da ta manzon Allah, yaƙin ka yayi kama da na manzon Allah, saboda wannan ya zo ne a ƙarƙashin yaƙi. Don haka yasa idan har kana yawan tuna Allah, kamar yadda Allah ya faɗa, liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kaseera, idan mutum yana yawan tuna Allah babu shakka zai yawaita tuna manzon Allah, ƙa'ida ne. Don haka yasa malamai suke ɗaukan wannan aya suna haɗa ta da aya ta 31 ta suratu Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, kamar da son Allah da son annabi Muhammad a haɗe suke, ba yadda za a yi karaba su. Shi yasa a ƙarshen maganan, a ƙarshen maganar Allah, wannan aya ta 21 ta suratul Ahzab, Allah ya ce liman kana yarjullaha, واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وان دفركم آيان أنا مغانا ني أكن كوي دمان زن الله كارشان آيان سيأك داو مغانا أكن الله تبارك وتعالى وان شيك نونا دسان الله دسان أني محمد أبو غداد إن كربا سو تباب شكا بدا كثيرا با فإن عند الله كيشوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Allah ya ce duk abin da annabi ya kawo muku karba kuma duk abin da manzon Allah ya hana ku ku bari to wannan magana kenan game da munafikai waɗanda suke tare da annabi a garin Madina a lokacin da aka yi yakin al-Ahzab sai kuma bayani game da mu'minai me Allah madaukaki ya ce
walamma ra'a al-mu'minun
ولما راى المؤمنون الاحزاب a lokacin da mu'mine suka ga rundunonin kafirai sun iso garin madina lokacin da mu'mine suka hangi ga rundunonin kafirai sun iso garin madina kalu sai suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzo suka yi mana alkawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma Allah yayi gaskiya manzonsa ma ya faɗi gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima zuwan kafiran garin Madina bai ƙara wa mu'minai komai ba face imani da kuma dadin miƙa wuya ga Allah wato lokacin da kafirai suka iso garin Madina su munafikai hankalinsu ya tashi saboda haka gudu suke suna buya annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tunkari kafiran su kuwa mu'minai Allah yake da suka hangi kafirai sun zo gari sai suke cewa kai ga abinda Allah da manzo suka mana alkawari kuma Allah da manzo sun faɗi gaskiya to ina ne alkawarin yake babu shakka alkawarin yana nan a cikin alqur'ani wanne ne alkawarin ita ce aya ta 214 ta suratul baqara idan ka dubi suratul baqara idan kai mumini ne bai kamata ka manta wannan ayar ba ya kamata ka rika bitanta akai akai Allah madaukaki yayi tambaya am hasibtum an tadkhulul jannata shin kuna tsammani za ku shiga gidan aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum alhali misalin wahalan mutanen farko bai zo muku ba kuna zaune lafiya kalau ba ku samu wahala irin ta mutanen farko ba kuma ku shiga aljanna to sai Allah ya bayyana abin da ya samu mutanen farkon masathumul ba'sa'u wabbara'u wa zulzilu Allah ya faɗi wannan yana tambaya ashe har kuna tsammani za ku shiga aljanna irin wannan irin bala'in da ya samu mutanen farko bai same ku ba ashe kaga ka daina ma tunanin za ka shiga aljanna sai Allah ya jarraba imaninka samun aljanna ba zai mayu ba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum har kuna tsammani za ku shiga aljanna alhali misalin waɗanda suka shude a gabaninku bai zo gare ku ba menene misalin masathumul ba'sa'u wa barra'u kaga kenan wahala ta same su cuta ta same su wa zulzilu an girgiza su inji Allah hatta ya kula rasulu har sai da ta kai ga manzo da kansa walladina amanu da waɗanda suka yi imani ma'ahu a tare da shi suna cewa mata nasrullah yaushe nasaran Allah za ta zo saboda tsananin wahala an kai wahalar da shi kansa manzon Allah har ma tambaya yake yaushe nasaran Allah za ta zo sai Allah ya ce ala inna nasrullahi qaribun ay nasaran Allah a kusa take wannan alƙawarin Allah ne saboda haka sahabbai sun karanta wannan aya sun karanta Allah ya ce babu mai shiga aljanna sai Allah ya taba imaninsa, sai Allah ya gwada ka da bala'i da fitina a girgiza imaninka. To suna nan ba su ga wata fitina mai girma ba, sun san dai alkawarin Allah gaskiya ne, sai an samu don baya da za a yi su shiga aljanna sai an jaraba su. Ana nan kwatsam musulmai na daga idanu sai suka ga kafirai nan dubun dubata sun zo garin Madina. Shi ne sai musulmai suka ce ab ai maganar Allah ashe gaskiya ce, mu mun ɗauka muna zaune a gidajenmu mu ci mu sha mu kwanta lafiya haka za mu shiga aljanna? Allah ya ce ba haka bane, sai an taba mu. To ga alamar jarabawa ta zo. Shi ne sai Allah ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ai mutumin da ya zauna da tunanin wannan zai iya faruwa da shi, to shi ne wanda idan abin ya faru sai ya ƙara masa imani. Don haka yasa a kullum ka zauna da shiri, ka zauna da tunanin Allah ba zai barka ba sai ya jaraba imaninka. Allah ba zai barka ba sai ya gwada imaninka. Saboda haka aljanna ba ta samuwa sai Allah ya jaraba mu irin yanda Allah ya jaraba mutanen farko. Waye wannan fasara? Abdullahi ibn Abbas. Allah ya ƙara masa yarda. Abdullahi ibn Abbas kuma ba shi kadai ba, akwai al-Imam Qatada wa ghayr wahidin, Ibn Kathir yake cewa wa huwa bahir, kuma babu shakka haka ne. Ya aka yi a lokacin da rundunonin kafiri suka iso garin Madina, musulmai na ganin su hankalinsu ya kwanta, shine Abdullahi ibn Abbas yace saboda tunanin waccan aya ta suratul Baqara. Waccan aya ta suratul Baqara, inna ayatal Baqara al-mazkura mubayyana li ayatil Ahzab hadhihi. Waccan aya ta suratul Baqara aya ta 214 ita take tabbatar da bayanin da yazo a wannan aya ta 22 ta suratul Ahzab. Akwai hadisin Amru bin Aufin al-Muzani, au Amru bin Aufin al-Muzani, yana ba da labari, yana cikin sahabban Annabi Muhammad. Khataba Rasulullah a madukirat al-Ahzab faqala akhbarani Jibril alayhi salam anna ummati zahiratun alayha. Kamar yadda muka ba da labari a lokacin da ake tona wannan rami al-Khandaq, sai ya kasance manzon Allah ya ba masa habbai labari ana tona rami a kewaye da Madina. Annabi yana gaya masa habbai nan gaba za mu ci nasara a yaƙe-yaƙe, ba ma wannan yaƙin ba, saboda ya ƙara kwantar da hankalin sahabbansa. Saboda haka ya zama istabsharan muslimun, musulmai suka samu albishir suna cewa alhamdulillah maw'idun sadiqun. Yana suna cewa iz wa'adana bin nasri ba'da al-hasri, wannan alkawari na manzon Allah gaskiya ne, gashi Annabi yana ba mu labari za mu yi nasara, alhali kafirai sun riga sun kewaye mu a yanzu, kafirai sun kewaye garin Madina ta duk inda ka daga ido zaka ga kafirai. Amma sai gashi manzon Allah yana ba su labari daular Farisa, daular Rum za su ci nasara a kansu, saboda manzon Allah ya cire musu ma tunanin waɗannan kafirin da ke kewaye da garin Madina. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. To a lokacin da al'amari ya tsananta, in ji wannan sahabi, walamma ishtadda al'amru 'ala al-muslimin wa tala al-muqamu fil khandaq qama alayhi salatu wassalamu 'ala al-tali alladhi alayhi masjid al-fath. Manzon Allah da al'amari ya tsananta an kai sati biyu zuwa sati uku kafirai suna kewaye da garin Madina, hankali a tashe babu halin bacci. Kaga kenan yanda Allah ya faɗa a suratul Baqara, hatta ya kula rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah, sai da aka kai wannan gabar manzon Allah da ya dubi al'amari ya tsananta, sai Annabi ya hau kan wani tsauni. Wannan tsauni shi ne wanda ake kiran Masjidul Fath, in ka tafi Madina ga inda masu zuwa ziyara akwai Masjidul Fath, yana kan wani tsauni a cikin dare, akan kira shi Masjidul Ahzab, ko dai a ce Masjidul Fath ko Masjidul Ahzab. a lokacin da manzon Allah ya hau kan wannan tsauni tawakka ma wa'adahu Allahu minan nasri manzon Allah ya dinga roƙon Allah game da nasarar da ya masa alƙawarinta wannan ya taho a littafin sirra ko da ke labarin akwai riwayoyi waɗanda ke da rauni akai kamar yadda ya zo ta fiqhu sirra yana shafin 296 amma qissatu safara cewa annabi ya hau kan wannan dutse babu shakka gaskiya ne hadisin yana sahih al-bukhari kitabur riqab babu la aisha illa aisha al-akhira za ta gani hadisi na 1400 kuma akwai ma littafi wanda aka rubuta na tarihin masallatan garin madina wanda ake kira al-masajidu saba'a sunan littafin kenan littafin abu jabir bin muhammad al-ansari in ka dubi shafi na 11 kuma labarin ya taho a littafin dalailun nubuwa na al-imam al-baihaqi yana mujalla na uku shafi na 436 wannan labari ya zo a kitabul musannaf yana mujalla na 7 shafi na 146 kamar yadda aka samu hadisin amr bin auf al-muzani haka na aka samu hadisin umar bin al-hakam al-ansari shi ma ya ba da labari ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga al'amari ya tsananta lammashtadda al-amru ala al-muslimin al'amari ya tsananta ga musulmai a ce an samu kwanaki 14 babu halin bacci babu halin girki kuna kokarin kare kawunan ku da kuma garin gaba ɗaya daga makiya Allah kaga kenan akwai gajiya akwai wahala saboda haka sai manzon Allah ya hau kan wannan tsauni ana kiransa Masjidul Ahzab a yanzu fa kana min du'aihi manzon Allah da ya hau sai ya roki Allah wato abinda annabi yayi sai ya dace da abinda Allah yake faɗa a waccan ayatu suratul baqara hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib manzon Allah yayi addu'a Allahumma lakal hamdu la hadiya liman abulanta wala mudilla liman hadaita wala muhina liman akramta ولا مكرم لمن أهنت ولا ناصر لمن خذلت ولا خاذل لمن نصرت ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت ولا رازق لمن حرمت ولا حارم لمن رزقت ولا مانع لمن أعطيت ولا معطي لمن منعت ولا رافع لمن حرمت ولا رافع لمن خفضت ولا خافض لمن رفعت ولا ساتر لمن حركت ولا خارق لمن سترت ولا مقرب لمن باعدت ولا مباعد لمن قربت النبي صلى الله عليه وسلم يدنغ يبون الله يدنغ يبون الله ثم دعا عليه وسلم الدعاء akan waɗannan kafirai da suka kawo yaki garin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi addu'a akan waɗannan mutane falam yusbih fil Madina kazzabun min al-ahzabi wala min al-mushrikin wato Annabi da yayi wannan addu'a a wannan dare kafin gari ya waye Allah madaukaki ya amsa masa saboda haka Allah ya tarwata kafirai yana kama da addu'ar da manzon Allah ya yi a lokacin da aka zo yakin Uhud wancan addu'a na yakin Uhud din hadisin ingantacce ne wannan hadisin isnadinsa yana da dan rauni amma addu'o'in suna da kamanni wancan addu'a yana takriji kitabi sunna hadisi na 381 babu shakka annabi ya yi addu'a a wannan dare addu'ar da manzon Allah yayi thumma hazama Allahu al-ahzaba garibe waye ba sai gashi Allah ya tarwata waɗannan rundunoni sabihata ikhtilafihim ba'da hisar al-madina 15 yawman a wata riwayar ana cewa an samu kwanaki 15 da suke gewaye da garin Madina wata riwayar yana nuna sun fi haka sai gashi Allah madaukaki ya tarwata su saboda haka nan da nan gaba ɗaya sun gudu sun bar gari to Allah madaukaki yake yabon mu'minai yace minal mu'minina rijalun
minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahada Allah 'alayhi wa minhum man qadara nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فتو الله ينا تبتر دا دقا تكين مؤمنين اقوة دا سن تبتا اكم بيئيا قا الله دكو منظم الله بس تبتا تكين منافقين كاقا اكرش الله باري الله ينا يبو ينا جنجنا مصاحبان عن نبي محمد zai yi karanta wannan ayar ba saboda lokaci ya zo ƙarshe. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.